Shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41 ana kuma iya kama mu a birnin Yamma na Jamhuriyar Niger a tashar VOA Africa kan mita 102.5 Zango FM sai kuma wasu tashoshin na Zango FM a Jamhuriyar Niger da suka hada da radio amfani sarauniya da kuma niya a can kuma sun kasar Ghana kuma za iya kama mu ta Alpha Radio sannan za iya jin mutanen gizo a voahausa.com ko kuma sashahausa.com masu gabatarwa
Zara Aminu Fagi
tare da ni Amina Bahari Auna
a duk ranar Alhamis shirin yau da gobe na magana ne akan batutuwa da suka shafi kiwon lafiya inda a yau ma 10 ga watan Disamba na shekarar 2020 zamu yi magana ne akan wani nau'in ciwon hanji da ake kira irritable bowel syndrome a turance ko kuma IBS a takaice
bayani
a cikin shirin namu na yau wakilin sashen Hausa ta tuntubi jama'a da likita akan wannan batu
sai ku kasance tare da shirin yau da gobe
kuma sauraro zamu fara ne da jin ra'ayin jama'a wakilin sashen Hausa a Abuja Hawwa Umar ta tuntubi jama'a domin jin abin da suka sani akan wannan nau'in ciwon hanjin
Sunana Zulaihat Muhammad Awal me kika sani game da ciwon hanji
a gaskiya ban sani ne da kalmomin ciwon hanji ba amma akwai cututtuka da na san cewa suka shafi hanji kamar su ulcer da dai sauransu
akwai wani wanda kika taba ji an ce ko ulcer ko wata cuta ta kama hanjinsa
akwai mutane da kamar typhoid ma na akwai wanda na san cewa typhoid ana cewa typhoid tana huda hanji idan ta ci da yawa takan fasa hanji da shine zaki ga mutum yana kamar
wato jini ya rika zuba ta ciki
kenan
haka akwai wata cuta da ake kira irritable bowel syndrome wanda cuta ce da take kama hanji wanda zaki ga takan kawo ko su ciwon ciki da kumburin ciki da makamantan haka yanzu in kika ji cikin ki ya kumbura ko yana dan ciwo kikan dauke shi da muhimmanci
dan ciki na ciwo gaskiya musamman tunda na san ina da ulcer ne ban cika dauke shi da muhimmanci ba indai ba wai kwantata ne ba kamar ina murkushe shi zaki ga na je asibiti idan yayi yawa amma in bai yawa ba na kan sha dan supplement ina ne da dan magunguna na ulcer idan kuma wani lokacin kin ga basu mai kan dan saka ciwon ciki ko kuma dai wasu wannan dai suka da ke kan ciki
tuna na rahama kin
kin san cutar hanji wanda a turanci ake kira da irritable bowel syndrome
to na san da ana cutu akwai cutar hanji
me kika sani da game da cutar hanji
to ni kan zan fadi abin da na sani saboda ta kashe mun mayaro
to yaya ya fara
ciwon ciki sai fara rashin mikewa sai fara tsugunnawa daga nan sai tsugunnan ya nisa idan na dauke shi haka zai kara to a cikin kwana biyu je zuwa uku mun ko da a mota haka muna tafiya zai rinka kara muna zuwa aka ce bai mishi aiki an attendant ne aka je aka cire shi an dinki an yi komai na ma fita Canada wa Allah cikin ikon sa ma ya rasu
to banda cutar appendicitis akwai wata cuta kuma da kika sani da take da alaka da hanji
sai ko ulcer
akwai wata wanda kika taba gani ko kuma ke ko dan uwanki ulcer ta kawo masa matsala ga hanjinsa
a'a gaskiya sai dai akwai wani wanda na sani je an ce ulcer ya dan kama mishi hanji haka ne magana ina sa bakin sa yana wanki aka ce ulcer ne to wannan ma na tar an mishi aiki kuma ya dan ya samu lafiya
ina na Fatima Muhammad
ki kin san cutar hanji wanda a turanci ake kira da irritable bowel syndrome?
A'a, ban san ta ba.
To akwai wata cuta da kika sani da take da nasaba da hanji?
Eh, akwai typhoid, in typhoid tai tsanani tana bukula hanji, akwai kuma ulcer da dai sauran su. Infection an ce wani zubin in ka samu infection yana taba ma hanji.
Musamman kamar idan kika ji cikinki yana ciwo ke ko kika ji cikinki yana kullewa ko wani abu, akwai wani mataki da kike dauka na zuwa asibiti?
Eh, gaskiya na ban tunanin kawai kamar ina jin yanayin yawan ciwon cikin, na ji ba zan iya rike shi ba haka, sai in yi to decide in je asibiti. Amma kuma in na ji kawai wanda zan dan sha mai lysine ne ko buscopan kawai sai in sha.
To kin taba zuwa asibiti sanadiyan ciwon ciki?
Gaskiya ban taba zuwa ba. Sunana Aisha Sani.
Me kika sani game da cutar hanji ko ciwon da ke kama hanji?
Ciwo da yake fama hanji da na sani ulcer ko typhoid ko kuma hayniya.
Akwai wani wanda kika taba gani ɗaya daga cikin cututtukan nan sun kama shi ko ita kuma sa'an nan suka je asibiti aka ce ya taba hanjin su?
Eh, ni ya taba yi min da hayniya da kuma ulcer. Dan hayniya ma har operation an yi min, ulcer kuma an kwantar da ni a asibiti ko da shi.
Banda wa'annan cututtukan da kika irgu, akwai wata cuta da kika sani wanda kawai an ce ai kai wannan cutar hanji ce ba wai wata cuta bane ta taba hanjin, shi kanshi ne cutar hanjin?
A'a, gaskiya ban san su ba, wannan dai su kadai na san.
To musamman ma ke da kin taba yin ɗaya daga cikin cututtukan nan da suke taba hanji, idan kika ga mutum cikin sa na ciwo ko cikin sa na damka yana fama da ciwon ciki, wace shawara kike ba wa mutum?
Ina ba mutum shawara ya je asibiti saboda na san illar ciwon ciki. Na ba shi shawara ya je asibiti kuma sannan yayi gaggawar daukan mataki akan ciwon.
Sunana Abba Tafira. Cutar hanji gaskiya kai tsaye ba zan iya cewa na san wata cutar hanji ba, sai kuma cutar da nake ganin tana kama hanji wanda ni zan iya tunani na zan iya cewa ita ce cutar hanji, wanda ita ce cutar typhoid. Ba wai ni na taba yin cutar bane, akwai dai abokina wanda shi cutar typhoid din ta kai ga ya typhoid din yayi tsanani a jikin shi har ya kai ga ya taba hanjin shi, wanda ma lokacin sai da ma aka mishi aiki kamar aka duba hanjin da ya tabo aka gyara abinda za a gyara a jiki. So wannan shine nake gani a matsayin cutar hanji. Saboda haka ya kamata gaskiya dukkanin wanda yake wata irin rashin lafiya, musamman ma abinda za ka ji ya shafi cikin ka, ciki yana kulle maka yana yawan murɗa maka, ya kamata mutum ya je ga masana wato likitoci su duba a tabbatar da menene yake damun shi. Saboda lokacin da muka samu cewa irin idan mutum yana rashin lafiya irin haka, in zazzabi ne, in typhoid din ne, ko da abin ya zo da ciwon cikin da murɗawa cikin, ba a cika damuwa da wai sai an je wai ga likita domin a yi tunanin a duba ko abin ya shafi shi hanjin mutum. Ya tunanin mu kowa nan cutar typhoid din ce haka za mu ta maganin ta, tunda yanayin da muke zuwa magun likitoci ko za mu yi mutum ne a ba mu magani a chemist, a ba mu maganin typhoid ko kuma a ba mu maganin ainihin wato zazzabi ko na ciwon ciki, ba mu san cewa ma abin yana taba hanji ba, wanda kuma gaskiya taba hanjin nan da yake ba karamin abu bane mai illa, saboda shi kam akan shi na gani saboda kyakkyawar miƙewa ma yayi tafiya ba shi iyawa, sai dai ka tafiya haka kaman a durkushe kaman irin yanda tsofaffi nan wanda ba sa iya miƙewa su tafiya haka, da haka kullun yana tafiya yana rike cikin shi bai iya miƙewa. To sai fa da aka je aka yi wannan gwaje-gwaje ne aka yi auna aka duba, sai aka tabbatar mai da cewa ai typhoid din ne ma yayi tsanani a jikin shi, wanda har ya sa ya taba hanjin nashi, wani hanjin nashi ya lalace ma sai da suka cire abin da ya lalace a jiki. Da haka a duk lokacin da mutum ya samu kansa a irin wannan yanayi, ya ji cikin shi yana ciwo, ya kokari kai ya ce shi zai dauke wa kansa nauyi, ya ce ya san maganin ciwon ciki kawai fariye shi, a ya kamata ya je wajen masana su duba mishi su tabbatar, tunda akwai abubuwa da dama a cikin cikin mutum. So sai an duba ne za a tabbatar da a cikin kayan cikin naka ma wanne ne ma ya tabbu yake sa ma murɗa a ciki, ne ya duka a cikin cikin suke ko hanjin ne ko hanta ka ce ko kodarka ne ko ma menene, in dai ya ma ciwo dole cikin ne zai murɗa, wanda ba za ka tabbatar da hakan ba, kai kuma sai ka je wajen likita shi ne zai iya tsamewa a ciki ya gaya ma ma shin wanne ne yake ciwo, wanne ne ya tabbu. Kuma gaskiya dai cuta irin ta hanji ba sai na gaya muku kun san babban abu ne, dukkan cuta da a ce ta taɓa hanjinka ai babu zaman lafiya, tunda ba an kaci abinci ai ta nan yake ita ce hanyar dai abin jin, kuma an zo ba labari ai to kun ga sai an kai saboda haka gaskiya kamata mu kula ni ka zuwa wajen masana Medina wasa da duk abin da ya shafi cikin farantara ma ya kai ga hanji
sunana Nasir Abdullahi Umar babbar dai cutar ta dami yanzu mafi yawancin dan Najeriya ita ce ulsa duba da yanayin da muke ciki to daga cikin yanayin cutukan gaskiya dai ni nayi ulsa kuma na san wani abu kadan daga cikin ulsa tunda bazan ce na san komai ba saboda ita wasa cuta ce wadda take bayyana maka cututtukan da baka taba sanin da su a jikinka ba sai kai duk abin da ka sani na cutar dan adam ulsa tana haifar da shi a jikinka sau da yawa wani zaka ganci yana kwanci an rasa kansa an rasa jindinsa a ƙarshe in aka cika bibiya ko aka je ga likitoci sai a gano cewa ulsa sace ta tashi ko ta motsa da sai an yi controlling wannan ulsa sannan zai samu wannan sauki
sunana Zaharuddin Abdullahi wanda nake zaune a garin Kano to a gaskiya ni dai irin cututtukan da zan yi cewa na gani abin da ya faru da wani shine cutar ulsa saboda akwai brother na da ya kamu da irin cutar da ake cewa gyamban ciki saboda na farko a kullun zaka kirjinsa ya rike gam yana ta murkususu a hankali har abin ya dawo gadan bayan sa sai sati bai iya sujada ko ruku
sunana Hajar Ali Indabo so a cututtukan da na sani wanda suka shafi ciki akwai cutar nan ta gyamban ciki wato ulsa kenan so dama ita ulsa abin da yake kawo ta mafi yawancin lokaci shine kamar sakaci ko na cin abinci haka so shawaran da zan bawa masu dauke da irin wannan cuta ko kuma wanda suka san suna dauke da wannan cuta to gaskiya a rika daurewa ana bin dokokin likita domin a zauna lafiya
Sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe inda muke tattaunawa kan wani nau'in ciwon hanji da ake kira da irritable bowel syndrome a turanci
har ila yau Hawwa bata yi nisa ba ta samu tattaunawa da likitan da zai gabatar mana da kansa
da farko dai sunana Dr. Isa Adamago na ɗaya daga cikin mataimakan director na asibitin Shifa da ke nan yankin Kaduna Abuja irritable bowel syndrome wato IBS kamar da muka sani yanayi ne na rashin lafiya da abun da yake shafi ita hanji musamman ita uwar hanji ta yadda zaka ga da dama abun da ya shafi ciwon ciki ko kuma kumburin ciki da sauransu ya zamto hakan ya kai ga takura wurin abun da ya shafi ko da bayan gida misali da kuma insa kamar da ya kamata ba tare da ya san an san matsala ba to da dama har masana suna ganin kamar to irritable bowel syndrome ya sha bamban da amnoigira inflammatory bowel disease shi kuma yanayi ne na kumburi shi ma na abin da ya shafi da mafitar bayan gida ta inda mutum zaka ga idan ko yayi bayan gida daga baya sai kasance cikin zafi da kuma yanayi da ba daɗi misali so a jikin gaskiya kamar da suna yake irritable bowel syndrome wato IBS yakan faru ne idan ya zamto cewa wani lokaci yace da ake yi da wasu abubuwa kaga cikin uwar hanji ba jin daɗin hakan yake yiwuwa ba misali bai kasancewa ta daɗi misali kaga hakan ya sa daga baya ya ciwon ciki ko kuma abin da ya shafi kumburin ciki ko kuma rashin narkewar abinci da sauransu to yakan faru da dama abin da ya shafi irin wannan matsaloli sukan faru idan ya zanto cewa rashin jituwa ta kasance tsakanin ita uwar hanji da kuma misali da abinda aka shigar mata wato na abinci kenan. To gaskiya da dama za ka ga misali kasashe da dama suna fama da irin wannan abu sosai. Za ki ga da dama an kana asibiti za ka ga mutane sukan zo da wasu matsaloli da suke da kama da haka din misali. To amma alamomin ta da dama suna da hari kamar da ne magana kamar abin da shafi ciwo ciki ko kumburin ciki ko rashin samun natsuwa game da abin da shafi bayan mutum ya ci abinci misali. Saboda bincike ya nuna cewa musamman bayan idan mutum ya ci abinci yakan zamanto cewa abun ya danfi ta'azzara a lokacin ya danfi damunsa fiye da a ce bayan yayi bayan gida misali. To kin ga abin da shafi ciwon ciki dama bayan mutum ya ci abinci lalle hakan yakan haddasu ne bayan irin wannan rashin jituwa ta kasance tsakanin abinci da mutum ya ci misali da kuma ita uwar hanji abin da shafi irin wannan abubuwa. To sai shiga hakan ya sa ciwon ciki amma ciwon ciki din kore ko kumburin ciki ko kuma rashin samun mutum ya samu natsuwa game da cikinsa game da abin da yake cikinsa misali bayan ya ci abinci. To shi yasa ma zan so masu sauraron mu san cewa hikimar masana da suke cewa abin ya fi tashi ya fi ta'azzara lokacin da mutum ya ci abinci fiye da a ce lokacin da yayi bayan gida. Saboda bayan gida yakan an samu kuma natsuwa fiye da yadda bayan ya ci abinci misali. Saboda wannan rashin samun natsuwa da baya game da abin da ya ci bayan ya riga ya ci a cikinsa. So haka nan har abin da ya shafi kuma alamomin ta har yanzu daga ciki abin da ya shafi bayan gida da ruwa wato gudawa ya tabbatar za a ga kamar mutum yana yawan mesi yana yawan bayan gida da ba a kame yake ba misali yana sassake haka misali kamar abin da ya shafi da gudawa misali sai zamanto bayan gidan yakan zamanto ruwa misali ta inda za a ga mesi yakan yi yanzu ya sake yan jima ko ba tare da jima ba ya sake daga baya misali. So muna sha ga mutane da dama cewa abin da ya shafi irin wannan abubuwa akwai da dama abin da sukan kawo su dama da yawa sun hada da abin da ya shafi cin kayan zaki misali kamar su chocolate da sauransu ko shan wasu abin sha da yakan kasance akwai irin wannan chocolate flavor ko wasu abubuwa na zaki da sauransu misali. Sai kuma yawancin abinci mai nauyi da dare mutum ya kwanta da dama masana bincike ya tabbatar da cewa da dama wasu kan samu wannan saboda bayan sun ci abinci sun kwanta kuma abin sai kaga daga baya ta'azzara misali kuma an ci abinci mai nauyi kuma ga shi an kwanta misali sai kiga wannan rashin jituwa kuma ta sake ta haddasu ta faru tsakanin ita musamman ita uwar hanji da kuma abin da mutum yake misali. Sai kuma abinci da akin yawan soyawa wato fried food da muka sani abinda kawai za a sa abin da ba wai dafuwa yake sosai ba lokaci shi yasa ake kiransa fried food ba wai dafa ake ba sai dai hala soyawa sama kawai a ce misali abu bushe mutum ya ci shi wani lokaci. To shi ma lallai ya iya cewa abin da yake kawo irin wannan matsaloli da muka yi magana. To zan son kara masu sauraron mu anan haske game da abin da ya shafi ganin likita don idan hakan ya faru akan bada shawara mutum ya ga likita saboda daga ƙarshe ba maki akwai buƙatar mutum zai yi wasu yan gwaje-gwaje misali ganin ko zai ga likita daga baya tura shi kamar abin da shafi gwaje-gwaje ana in ya kama akan yin gwaje-gwajen bayan gida misali sai kuma wani lokaci in ciwo musamman inda akwai ciwon ciki da yawa misali ko rashin samun natsuwa game da cikinsa akan tura shi har yanzu a tura shi bangare da akan yi hoto misali kamar abdominal scanning to sai a gano menene yakan haddasa hakan misali. To zaran idan aka san cewa yana da alaka da wannan yanayi na irritable bowel syndrome to sai kaga an dauki matakai da ya kamata a kiyaye wa'incan alamomi da suka kasance kama daga su ciwon ciki ko rashin jituwa ko yawan gudawa misali da sauransu nan. Sai kuma shawara da likita zai bada misali da dama bayan an yi wannan kuma akan ba su shawara cewa to su daina cin wasu abubuwa da basu kamata ba misali sannan su dinga cin abubuwa da ya kamata za su tabbatar da jituwa da kuma rashin samun matsaloli irin waɗannan a cikinsu misali. To irin wannan abubuwa sun hada da dama akwai abinci da dama da ya kamata a ce ya zamto cewa mutum bai yawancin su da yawa kamar abinda muka magana abinda ya shafi abinci ko abin sha mai yawan irin wannan zaki-zakin da chocolate da sauransu misali sai kuma abubuwa masu yaji da sauransu ko barkono da sauransu da ake ci daga baya ga abin ya ta'azzala ya zamanto cewa yana damun mutum ka taida ba ya tsammani to haka nan har yanzu abinda ya shafi fadakarwa lalle ya zama wajibi bayan ayin wannan akan fadakar da su misali daga baya cewa su tabbatar da cewa suna cin abinci a lokaci da kuma maimaita cin abinci a lokacin misali ya misali idan mutum zai ci abinci ya ci abinci ko kaman karyawa misali in ya karya da safe a ce gobe zai karya sake karyawa da safe haka nan cin abinci da rana ko da yamma misali ya zamto cewa yana kayyade wannan lokuta na cin abinci saboda sai wani lokaci akan samu abin da yasa haka yakan faru shine akan samu rashin biyayya na bin lokaci da kuma maimaita cin abinci akan lokaci da ya kamata to sai ya zamto cewa ana cin abinci a lokacin da ya zamto cewa a za a ci abinci kuma ba tare da sai an samu akan samu lokaci mutum ya makara bai karya da wuri ba ko ya makara wani aiki da wasu abubuwa da bai ci abinci a lokacin da ya kamata ba to za shi ga da dama masu irin wannan matsala sun fi an fi samun su da yawa ta irin wannan mutane da wani lokaci ba sa samun lokaci su ga cewa sun ci abinci akan lokaci a lokacin da suka kayyade wa kansu da kuma lokacin da ya kamata su kan ci dama tun farko saboda yanayin ayyuka ko yanayin abubuwa da suke yi yau da gobe to lalle mukan bada wannan shawara cin abinci da kuma kayyade lokaci na cin abinci musamman da muka magana abinci mai nauyi kaga bai kamata a ce mutum ya ci abinci mai nauyi sannan kuma mai ya kwanta bayan ya ci abinci ya kwanta da dare kuma shikenan to sai ga ana yawan samun wannan matsaloli daga baya sai kuma cin abinci da yawancin abinci da bai da nauyi misali kamar abin da ya shafi su ganyayyaki da kuma su kabeji da sauransu misali to su ma sukan taimaka wurin rashin samun irin wannan jituwa da rashin jituwa da ake samu tsakanin uwar hanji da kuma abin da mutum ya ci har akai ga rashin kar a samu irin wannan matsaloli da suke faruwa musamman alamomi irin da suke aukuwa saboda wannan da ita wannan yanayi da muke magana a kanta to sai kuma na gaba zan so in ba da shawara har yanzu game da shan ruwa ya zamto cewa ana yawan bayan an ci abinci a sha ruwa musamman yanzu da muke cikin lokaci na hunturu da kuma yanayin bukatan shan ruwa kadan za a ga mutum ya jige shi yana shan ruwa lalle da bukatan ya ringa aiwata shan ruwa saboda wannan shi ma yakan taimaka wurin surka da kuma tafiyar da abinci da yadda ya kamata a jiki har ya kai ga mutum ya je bayan gida daga baya lafiya ba tare da an samu wannan ciwon ciki ko kullewan ciki ko wani abu misali sai kuma yawan motsa jiki yana da kyau musamman idan mutum ya samu lokaci ya zamto cewa yana motsa jiki to shi ma lalle binciken nuna cewa yawan motsa jiki yakan taimaka wurin rabuwa da irin waɗannan matsaloli saboda abincin da mutum ya ci wani lokaci in daskarewa zai ya zauna to kaga anan kuma mutum ba bai zauna ba shi zai samu lokaci misali yakan dan motsa jiki saboda wanda yakan taimaka shi ma har yanzu ya ga bai jikinsa bai da nauyi sannan abin da ya ci shi ma ba wani nauyi gare shi ba ko wani abu sai kuma na gaba shi ne shawara wurin rashin cin wannan abubuwa da muka yi magana dazu na abin da ya shafi yawan cin abinci mai nauyi da dare ko wani abu ya zamto wannan an gai an kiyaye sai kuma cin abinci da akan iya wannan abinci ba mai nuna ba nuna yake yi ba abin da muke kira wannan fried food da ake yi din kawai sai a yi shi ko soya shi aka yi sama-sama a bubushe haka misali to shi ma irin wannan guje masa lalle yakan taimaka saboda kara fara cikin ita wannan matsala ta irritable bowel syndrome da muke magana to wannan su ne ya kamata a ce masu sauraron mu sun dauki matakai akan cewa lalle kar su ga sun samu matsalolin irin wayannan su tabbatar da irin wannan abubuwa da aka faɗakar game da abin da ya shafi kiyayewa na cin abinci abin da ya kamata a lokaci da kuma su motsa jiki ya zamto duka wannan sai kan taimaka wa mutum saboda mutum jikinsa ba zai nauyi ba sannan abincin da ya ci shi ma ba ƙara nauyi wa jiki zai ba har ya kai ga a samu matsala da ta abin da ya shafi ciwon ciki ko kullewan ciki ko har zuwa bayan gida da sauransu. Allah ka taimake mu amin. Allah ka ba mu sa mai sama. Allah ka taimake mu amin.
taimake su am Allah ka ba mu sa sai sama Allah ki yaya shi gobe Allah ka ba mu sa sai sama Allah fa be azaba gobe deji ya fada ite fa baka yau gobe dan ka ba ki yake so Masu kulawa da rayuwar mu sai sama Allah ya taimake su am Kai to agajali ki sabokan turai amai da niyya so kai Lati agajali ki sabokan turai amai da niyya so kai Sakajali ki toci badan kudi shike ba badan kudi shike ba badan buta yabo ba badan gida yabo kullun waka dai dan suke tirayi ai sake wasu na ga Allah rabbi
yanzu kuma sai filin kwalamar mu inda wakilin sashen Hausa a Kaduna ta gayyato mana malama Nafisa a yau
Barkamu da sake saduwa da ku a cikin zauren mu na kwalama. A wannan makon zamu gabatar muku da wani abin sha wanda malama Nafisa za ta gabatar mana. Mi sauraro a biyo mu.
To yau zamu koyar da yanda za a yi yogurt amma na waken soya. Waken soya namu. To da shi za a yi wannan yogurt din. Tashin farko uwar gida ta samu waken soyanta idan ta samu waken soyan nan ta tsintsince masu datti ta gyare shi sannan ta wanke in ta wanke sai ta jika shi idan ta jika shi sai ta rege in ta rege shi ta cire mishi duk wani tsakuwa haka da datti sai akai mata nika to idan aka nika miki aka dawo daga gurin nika sai ki tace shi
ba tare da tayi surfi ba
za ta tace shi idan ta tace shi sai ta daura wanda ta tace akan wuta in kika daura shi akan wuta to karki je ko ina musamman idan ya fara
tausa
ya fara tasowa kaman zai awara sai ki bashi ya ta dahuwa da kinga kumfan nan ya fara kake bari kumfan nan ya fita saboda shi ne ma sinadarin ki samu ludayin ki haka kina tare da shi kake bari ya zuba ki dinga tijuya shi sai ta bar shi ya da ku kusan ya kusan minti 30 ma yana kan wuta har sai ta ji gafin waken nan ya fita to idan kika ga ya fita ya gama wannan kumfan ya gama duk wani abu nan shi sai ki sauke ki samu wani mazubi haka sai ki juye shi idan kika juye sai ki kai shi inuwa ki rufe shi to misali kamar a ce yau da yamman nan sai idan ta yi shi da yamma ne ta dafa da shi da yamma ba sai ta aje shi sai zuwa gobe da safi
zai kwana
ne a rufe sai zuwa gobe da safi idan kika zo gobe da safi kika bude shi zaki gan shi duk yayi kauri ya koma kaman kindirmu
ya naskare
ke nan zaki gan shi ya koma kaman kindirmu to idan kika ga yayi haka sai ki samu sugar ki da flavor.
Ba lalacewa ba.
Ai haka ake so. Ai yogurt ne na shi wannan waken soya. Sai ki zuba sugar ki, ki sa flavor din ki yanda kike so. Da sugar daidai yanda zaki ji ya miki. Ki samu murgi, ki burge shi.
Ki kade shi.
Yanda zaki ga kai kamar nono irin ko kin durmo an burge shi. Haka zaki ga yayi. To sai ki sa shi a fridge. Ana son shi in za a sha shi da ya zama da sanyi ne. Za ka fi jin dadin shan shi. Cikin jin da ake wannan
samu karin lafiya
yawa yana sa kiba ma zaki ga yana sa kiba in je ka jure sha zaki ga ka dan yi kumari gaskiya
to kuma ana iya baya yara kina
a sosai ba wanda ba a famuwa ba wanda ba zai sha ba
to kun ci fa mai sauraro cikin sauki da salama mutum ya samu yogurt har gida to a gwada a gani
kamar
saurare da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyin su musamman ma abokiyar aiki na da taya ni gabatar da shirin Zahra Aminu Faki da Daniel Brown da daidaita mana sauti kuma ya hada mana shirin baki ɗayan sa ni ce Amina Bahari auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a kasance lafiya.